الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي ساكي حتى مشكين إيقون سا لإيا وصد رحمة سا أولا يمتي من البركة إن شاء الله للعرباء قوم شاهدوا قوة جماد الآخرة hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda ya daidai da 18 ga watan 5 lissafin miladiya 2011. Yau kuma cikin ikon Allah insha Allah za mu tashi a hadisi na 32 a karatunmu na hadisai na wanda aka fi sani da 40 annawawiyya. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخبري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدار القطني وغيرهما.
رواه ابن ماجه والدار القطني
وغيرهما مسندا. ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن
عمرو بن يحيى
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها
جيد. نعم wannan hadisi kamar da muka ji shine hadisi na 32 al-safin hadisai 42 da malam an-nawawi ya tara a wannan littafi na jawami'u kalimin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kuma hakika misali ne sosai wannan hadisin na jawami'ul kalim. Mun ce jawami'ul kalim kullum muna yawan maimaitawa da ma'anarsa sune hadisai ko kalmomi yan kadan amma wanda suka tara ma'anoni masu yawa. Kunga wannan iya abin da yake kawo shine la darara wala dirara. Yawa. Amma kamar da wani malami yake faɗa yace sharhin wannan hadisin sai ya dauki littafi guda. In aka tashi bayanin sa a gun wasu malaman. Don haka za mu ji dai gwargwadon abin da za mu samu insha Allah. Za mu fara kamar da muka saba da sahabin hadithi din. Sahabin hadithin ko da ke kafin nan bari mu karanta ya ce an abi sa'idin sa'ad ibn malik ibn sinanin al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id wanda sunan wannan al-kunyasa shine abu sa'id sunansa sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زعل صلى الله عليه وسلم ياتي لا ضرر ولا ضرار وانا مباشر بس يوم فرد هو سب سيم منذ شره زام جيم ذاتي ما نتن بيم ميدام شيء باش وتر باش وتر واقو هكني نعم وانا هو سنتي هك أكسب شيء وافسر ومتون هك كوي شيء لا ضرر ولا ضرار باش وتر باش وتر وا wanda a hausance idan ka kalli abun in an ce ba cuta ma'ana me ake nufi? Karka cuci wani? To in haka ne ma'anarsa ɗaya da ba cutarwa ma'ana karka cutar da wani shi ma da haka ne ba a bada wato ma'anar ba ta bayyana ba. Duk da dai malaman masu tattauna sosai akan ma'anar kamar da za mu zo mu ji insha Allah. Malam an-nawawi ya ce hadithun hasanun wannan hadithi ne darajarsa shi ne hasan ne. Mun san me ake cewa hadisi hasan ko rawahu ibn majah ne ruwaito wa daruqutni wa ghayruhuma da daruqutni da kuma wasu ma ko wani wanda ba daruqutni din ba wasu malaman ma daban su ruwaito wannan hadisi musnadan. Mun an ce musnadan ana nufin sun bi shi da salsala har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yankewa shine musnadan. Yawa ba tare da yanke wani wato daga cikin rijalin sanad din ba asali ina jin dai muna jin me ake cewa sanadi sanadin hadisi shine wannan salsalar da ake riwaya misali ibnu majah nan aka kawo mana ko ibnu majah yace haddathani wani sai fadi sunan malamin sa da ya koya masa da abun sai karbi wannan hadisi qala haddathana wani ko yace anwani har aje kan an abi sa'idin al-khudri shi kuma yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan abun da zaka jero na sunayen mutane shi ake ce masanadi sanadi to in aka ruwato hadisi da cikakken sanadin sa ba tare da wani mutum daya ya fadi a cikin sanadin ba to wannan hadisi sai a ce masa hadisi ne musnad da aka jingina shi karka cewa hadisi jinginanne a'a in kai masa fasarar zaure wannan ba za ta fita ba istilahi ne yare ne na malaman hadisi abinda suke nufi an ruwaito hadisin daga malamai ɗaya kowanne an ambaci sunansa ba tare da wani ya ɓata ba har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji abin zai bayyana da ƙarshe abinda ya faɗa dangane da wata riwayar ya ce wa rawahu malikun fil muwatta'i haka ne imam malik ya ruwaito wannan hadisin a muwatta nasa amma kuma shi mursalan me ake nufi da mursalan mursal shine hadithin da aka sami wani daga cikin masu riwayar daya ya fadi daga farkon hadithin ma'ana can kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kusa da sahabin sai a sami tsakanin sahabin da daya tabi'in da ya gaya masa ko a cikin tabi'an da suka rawaito hadithin daga sahabin sai a rasa guda daya wani ya fadi sai a samu wani tabi'i wanda bai hadu da sahabin ba sai ya ce eh wannan hadithin ne na ji shi a gun sahabin ko kuma ya ce an yi amfani da lafazi kaman an in an ce an ma'ana an ruwaito daga wani kaga shi bai sarraha da tahdisi ba in ya ce haddathana to dole ne ya zama cewa ya haɗu da shi ne ya gaya masa in ba haka ba an samu kuskure yawwa amma in ya ce an lafazi ne a gun malamai na tahammuli wanda yake yana iya ɗaukar an haɗu yana iya ɗaukar ba a haɗu ba mun fahimci wannan yawwa to mursal dai shine hadisin da aka samu faduwar wani mai riwaya daya daga cikin masu riwayar daga farkon salsalarsa ya ruwaito shi an Amr ibn Yahya daga Amr ibn Yahya shi kuma an abihi daga babansa yace anin nabiy sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi baban Amr ibn Yahya shine sai yace anin nabiy bai fadi Abu Sa'id al-Khudri ba kaga kenan an yadda sahabin hadisin ya zama wanda bai hadu da annabi ba ya ce mun fahimci wannan tabi'i sai yazo ya ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga tabi'i dai ai sahabi ya gani bai ga annabi ba to wannan hadisin nasa sai kace masa mursal saboda sahabin ya fadi bai fadi sahabin da ya gaya masa ba yawa to kuma mursal hadisi ne ana sa shi a bangaren hadisai da'ifai saboda ba a samu sahabin ba da wato ya fadi wannan hadisi da a ce sahabi ne sai ya ce annabi ya ce sai ya zama kuma shi yana cikin aka samu wani dalili da ya nuna cewa ba daga annabin ya ji wannan zancen ba sai a ce wannan mursal ne na sahabi to agun malamai kuma sun yi ijma'i mursalin sahabi sahihi ne saboda sahabbai dukkaninsu ba sa ƙarya dukkaninsu adalai ne kun fahimci wannan yau in kana karanta mustalahul hadisi za ka gane yace an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata aba sa'id sai bai fadi sunan abu sa'id a wannan isnadi ba walahu shi hadisin yana da turuqun hanyoyi daban-daban yuqawi ba'dhuha ba'dhan wasu daga cikin su suna karfafa sashi ma'ana in ka tattaro hanyoyin su to hadisin zai zama za a yi aiki da shi dai hasan ne ko kuma sahihi wannan abin da ya fada kenan dangane da maganganun malamai akai a cikin ayyuka da malaman wannan harkar suka yi kamar irin su Sheikh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani ya ce wannan hadisi sahihi ne ba ma hasan ba yawwa saboda hanyoyin an samu wasu hanyoyin da suka karfafa sashen su da sashen su hadisin ya tashi ya zama sahihi don haka shikenan mun gama da zancen wato ingancin sa to wane ne wannan sahabin hadisin shine Sa'd ibn Malik ibn Sinan ابن عبيد ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري أنا شيء مس أبو سعيد مشهوري نيد كنيسة معنا أم فسنة سد أبو سعيد دين زديوا ذاك سامتاني ذاك جاء أنسي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه da yawa mun haddace hadisi da yawa daga wurin sa musamman hadisin man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi yana cikin ashharu hadithan sa ko yawa amma mun san shi da Abu Sa'id al-Khudri amma da za a ce ya sunan sa tunda Abu Sa'id al-Kunya ce kaman kai ne sunanka Yusuf kana da da Abdullah sai ka rika ce maka Abu Abdullah wannan shi ake ce ma al-Kunya yawa to sunan sa Sa'ad ibn Malik ibn Sinan kamar da muka ji har karshe kuma yafi shahara da al-Kunyar sa istusdhira bi Uhud lokacin da aka go yakin Uhud Annabi sallallahu alaihi wasallama samari sun taso masa cewa a rubuta su su ma za su je to wasu sai aka karbe su aka ce to ku je a rubuta ku wanda aka ga sun kai shekara 15 saboda shi yasa wannan shine zama dalili a gun mazhabar Hanbaliya suna ce mutun ya balaga inda ya kai shekara 15 ko da bai yi gashin gaba ba wasu kuma a lokacin sai aka ce a duba waɗanda suka fidda gashi a gaban su to shikenan za a sa su a cikin yakin Uhud to Abu shi wannan Abu Sa'id al-Khudri lokacin da aka yi yakin Uhud ya zo ya ce a sa shi sai aka ce a kai karami ne baka kai ba ma'ana kun ga bai kai 15 ba lokacin da aka yi yakin Uhud kuma a wannan yakin ne mahaifinsa ya rasu mahaifinsa ya musulunta kuma a ciki ya shahada wannan yakin na wato Uhud amma sauran yakokin da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan Uhud dukkan su Abu Sa'id al-Khudri yana cikin waɗanda suka halatta kuma yana cikin masu yawaita riwayar hadisi sosai kuma yana cikin wato sahabbai masu fiqhu kana min afqahi ahdathis sahabati kamar da Ibn Hajar ya nakalto daga malaman wato tarjuma cewa wannan bawan Allah a cikin sahabbai samari yana cikin waɗanda suka fi wato ilimi da fiqhu wa min afadilis sahabati kuma yana da falala sosai a cikin su yana da wata kissa da suka faɗa a tarjumar sa didde hadisin bayanin da zamu akan hadisin yau yana da yawa amma ba laifi ko kadan mu ji mun san kissar abin nan rikicin da ake yi zamanin mu a Yazid ibn Muawiya lokacin da ya karbi khalifanci daga wajen babansa Muawiya ibn Abi Sufyan mutanen Madina sun ki sallama masa wato sun ki masa mubaya'a a lokacin nan saboda mun san shi yana da matsala wajen istiqamar sa tunda na farko ba tabi'i bane ba sahabi bane shi tabi'i ne ya hadu da sahabbai amma shi ba sahabi bane bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma yana da kurakurai da dama da aka lissafa masa musamman yadda ya halatta a yaki Madina kuma a zamanin sa aka kashe Hussein jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam didda dai ba da umarnin sa bane kuma ya ji bakin cikin wannan abin da ya faru a kissar dai tana nan a guri in ka karanta littafin da suka yi magana akan wannan ba sai mun shiga nan ba amma dai daga cikin mafi munin abin da akan ambata dangane da shi shine halatta a yaki mutanen Madina saboda basu yi masa mubaya'a ba a wancan lokaci wanda wannan yana daga cikin dalilan da yasa malamai suke hana mutane wato jayayya wadda za ta kai ga a kashe al'umma wato daga masu mulki da mutum zai iya aikata abin da zai ga dama misali abin da yake zai kai ga a kashe mutane ma shi ba ruwansa to masu irin wannan wato ja da su ta ba wai dan tsoransu ba amma dan tausayin al'umma da kuma gudun kar a samu fitina da za ta jawo a halaka al'umma wannan yasa malamai daga irin wannan kissoshi sukan haramta wannan irin abu kuma su kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka hana wato ayi jayayya da shugabanci to abin da a lokacin nan sai da ya bada halacin kwana uku a shiga Madina duk wanda mai mubaya'a ba a kashe shi har fadi an yi mata aka yi bata dukiya aka yi abubuwa haka marasa kyau a wannan shekara din to a lokacin da aka yi wannan abu akwai wata kisa da ta faru Abu Sa'id al-Khudri ya shiga wani kogo ya buya sai wani daga cikin mutanen Sham ma'ana mutanen shi Yazid kenan da suka zo ya hango shi ya shiga shine yazo zai shiga cikin kogon Abu Sa'id yake ce masa kada ka shigo in ka shigo kuma zan kashe ka tabbas to shine sai shi ko sai ya shigo to da ya shigo din sai bai kashe shi ba sai ya aje takobin sa yace yi abin da kake so kai kuma abin ka je ka mutu ka hadu da Ubangiji shine ce bu bi ismika in an ce bu bi ismika ma'ana kamar yadda yake a cikin inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmika a cikin suratul maida lokacin kissar habila da qabila dai kun sani ko to a lokacin nan sai mutumin yace ko kai ne Abu Sa'id al-Khudri mana ya tuno girman sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma cewa hakika in ya kashe shi wani abu zai iya samun samarar kyau. Sai ce eh ne, sai ya ce to sai kai mun addu'a Allah ya gafarta mun, na fasa kashe ka. Mana saboda falalarsa da ya sani, sai ya ce kai mun addu'ar Allah ya gafarta mun, sai juya ya kyale shi bai kashe shi ba. Wannan daga cikin kissosin da suke faɗa a kansa. Sannan lokacin da mahaifinsa ya rasu a Uhud, ya taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai nemi a taimaka musu, saboda shi da ƙannansa duk talakawa ne, ba su da abin da zai rike musu gida. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganinsa da ya zo, kafin ya ce komai sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa man istaghna yughnihillah wa man yasta'iffa yu'iffahu Allah. Shikenan da ya ji wannan sai ya juya sai ya koma, bai zo yayi ya faɗi abin da yake so gun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da ya kawo shi, Allah madauki ya nuna masa. Duk wannan yana ga cikin abin da zaka ji cewa wannan babban mutum ne, yana da mawaqif dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah hada mu tare da su. Wannan hadisi kamar yadda muka ji yana daga cikin hadisai jami'ai, wato hadisai da suka hada ma'anoni masu yawa sosai, ya kunshi hukunce-hukunce. Bal malaman fiqhu sun dauki wannan hadisin nassin sama ka'ida ce daga cikin ka'idoji manya guda biyar da aka gina fiqhun musulunci a kansu. Akwai wata babbar ka'ida da ake ce ma ad-dararu yuzalu, ita cuta a gusar da ita. Kawai duk inda aka samu abin da yake cuta ce, to a kawo da ita, ba a barinta ta tabbata. Wannan ka'ida ce. To tafsilin ta kuma yana cikin littafin fiqhu ga daliban ilimi in sun karanta, amma za mu ji dan wani abu da malami suka faɗa dangane da wannan, saboda alakarsa da wannan hadisin. Kuma wannan hadisin shine asali ga waccan ka'ida ne, daga nan wannan hadisin aka sami waccan ka'ida. Menene a cikin wannan hadisi din? Na farko, Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa la darara wa la dirar. Nan yayi amfani da alugal larabci, bari mu fara da harkar larabcin ciki kafin mu je fiqhun ciki. La darara wata irin la ce anan. La in ka ganta a larabci, in an ce la ana nufin ita lam alif din, lamalu ake cewa ko? Yawwa. To ita kanta ba ana nufin lamu guda ɗaya ba, a'a lamun tare da alifu. Ba in zaka ce la ta naqi, ai haka ke rubuta ko? Yawwa. To ita wannan la din ba iri ɗaya ba ce a larabci. Akwai la da ake ce ma nahiya, mai hani, da ake amfani da ita wajen hani. La tajlis, karka zauna. La takhruj, karka fita. La tatakallam, ishuru, karka ce mana komai. Misali, to wannan la wace iri kenan? Nahiya, ta hani. Yawwa. Akwai kuma la annafiya. Akwai kuma la da ake zuwa domin korewa, cewa ba a yi abu kaza ba ko kuma babu kaza. To wannan ita ce wadda muke magana a kai, ita ce la darara. Kuma ka'idarta a larabci, in ta zo tana sa shi sunanta, abinda ya zo bayanta ya zama da nasaba, ma'ana da fataha za ka gan shi. Kun ga shi yasa aka ce la darara, ba a ce la darar ba, ko la dararu ko la darari, duk ba a faɗa, sai aka ce la darara da fataha. Wannan dole ne a faɗi haka, saboda ka'idar larabci haka take. Dukkan la anna wadda ta zo da irin wannan sigar, ana ce mata la annafiya lil jinsi, la ce da take kore jinsin wannan abin da aka faɗa, cewa dukkanin jinsinsa babu shi. Kamar misali, mutum ya leko masallacin da lokacin da ba kowa, sai ya juya ya gaya ma wani, sai ya ce la ahada fil masjidi, ba zai ce la ahadu ba, sai ya ce la ahada, babu mutum ko ɗaya a masallacin. To wannan duk jinsin ahad, duk mutumin da ya cancanta a iya ce masa ɗaya, ma'ana dai babu kowa a ciki. Ko ka ce la rajula fiddari, babu mutum a gidan. Kun ga duk jinsin mutum ya shiga ciki, ma'ana an kore samuwarsa anan. To a ka'idar ta larabci, idan aka sami wannan la annafiya lil jins, kore wadda take ya tasallatu ala shay'in, dole ya zama cewa an dora shi akan wani abu, shi abin da aka kore din. Za a ce la rajula, misali fil masjidi, me ake nufi? Sun ce dole sai an kaddara khabar. Khabar din nan shine wannan fil masjidi din, ko ana kaddara wani abu. Wasu malami suka ce ana kaddara wani abu. shine kaman kace la rajula ka'inun fil masjid, babu mutum da yake samuwa a cikin masallaci. Haka nan la ilaha illallah ita ma wannan lafiya ce, la nafiya ce lil jinsi, ma'ana babu wani abun bauta. Duk abun bauta, duk jinsin abin da ake bautawa, to ya shiga, ma'ana babu shi. To babu shi ana nufin la ilaha mawjudun illallah. Ai mun taba fassara wannan ko? Wannan kuma wajibi ne kowa sani. Ana nufin la ilaha mawjudun, babu wani abun bauta samanme sai Allah. Ba haka ake nufi ba. Domin ko akwai abubuwan bauta daban-daban da ake bautawa. Amma sai suka ce taqdirin sa jar wa majrur ne. La ilaha bihaqqin. Ai la ma'budu ba abinda ake bautawa da gaske illallah, sai ka kawo sai Allah. Ina ji mun fahimci wannan yanzu ko? Yawwa. To la darara din nan da aka ce ita wannan la darara, khabar dinta shine me? Suka ce khabar dinta an san khabar dama a ka'idar larabci akan ce idan an san labarin da zai zo to ba dole ne sai an faɗa ba, za a iya barinta kawai kana ana faɗa kai kanka ka san me ake kaddarawa. Da aka ce ladarar ana nufin fi shari'ati, babu cutarwa a cikin wannan shari'ar. Don haka koda ba a gaya maka ba kai ka san me ake nufi. Kamar yadda Ibn Malik a cikin wannan littafinsa na alfiya na nahwu yake faɗin wannan cewa wa fi dhal babi isqa wa sha'a fi dhal babi isqatul khabar idhal muradu ma suqutihi dhahar. A wannan babin yayi shuyu'i, ma'ana ya shahara a gun malamai a babin la annafiya lil jinsi, inda an san labarin ya bayyana shi wannan khabar din, to ba lalle ne a ambace shi ba. To mu tsaya haka dangane da nahwu. A takaice abin da ke so mu fahimta, la anan annafiya ce lil jinsi, in aka same ta tana buƙatar khabar. To anan wurin me ake nufi da shi wannan korewa din? Korewan nan ta hada kowanne irin darar, tunda aka ce la darar. Ka'idar malaman larabci in aka yi amfani da la annafiya, to ana cewa tana istighraqin jinsin abun gaba daya, babu abin da ke tsayawa a waje sai face ya shiga ciki. Mana suna cewa kenan wan nafiyul am huna yufidu nafya sa'iri anwa'id darar ibtida'an aw mujazatan, ma'ana duk wani nau'in cuta to an hana shi, haramun ne ka cutar da wani. Kuma sannan a cikin shari'an nan ta musulunci babu cutarwa, ma'ana babu wani abu da aka sa don ya cutar da mutane kamar da zamu zo mu ci. Kowanne iri, sawa'un ibtida'an ne kai ka yi abin ko kuwa mujazatan ne idan wani yayi maka ne karama. In an ce ibtida'an shine wanda bai maka ba kai ne ka fara tsokana ka cuci mutum, wannan haramun ne. Sannan kuma ko a ce wani ne ya cuce ka kai kuma karama, to shi ma duk wannan an hana da irin wannan wato siga din kamar da zamu zo mu ci. To mu koma kan me ake nufi da la darara wala dirar. La darara wala dirar, kafin bayanin bambanci tsakanin darar da dirar, malami sun yi bayanin cewa abinda ake nufi anan dai shine babu cutarwa a wannan shari'ar. Sun ce abin yana koma zuwa ga abubuwa biyu, fit tashri'i fil ibadat wa fil mu'amalat. A mu'amalat din shi ma suka kasa kashi biyu, akwai bangaren tashri'i akwai bangaren su bayi mukallafai. Wannan zai bayyana ne in ka bada misali. Suna cewa misali dangane da tashri'i, ka duba shari'ar Allah baki ɗayanta, babu inda aka zo da wata ibada, mu dauki nan bangaren ibada, babu wata ibada, duk ibada da zaka tuno daga tsarki da sallah da azumi da zakka da aikin haji da duk abin da zaka yi na ibada kowane iri ne, to babu wani abu da Allah ya sa shi don ya cutar da kai, kai dan adam. Wannan ana fahimto shi a wannan nassi. Ka tuno duk abin da zaka yi. Misali ka duba yanzu, in mutum zai tsarki, da me ake tsarki? Da ruwa mai tsarki. Sai kai yawo ka rasa ruwa, ai kaga za a sami kunci ko da cuta. To ana fadawa cikin cuta, sai shari'a ta baka izini kai wani abu daban wanda ba wannan din ba kun ga ashe kenan babu cutarwa daga ka rasa ruwa sai aka ce mami kai taimama kaga ashe kenan za a iya barin ruwan a hakura ma da shi sai amfani da taimama in mutun ya ji ciwo Allah ya kiyaye ko ya hatsari ko ya fada rami da makamancin su ya ji ciwo zai zo ya tambaya in ya zo wankan janaba ya zai tunda janaba sharadin ta shine a game dukkan jiki da me da ruwa to mutun ga rauni raunin nan an daure maka shi ko kuma an ce maka kada ka bari ruwa ya shiga ciki to ya zaka yi wannan ka'idar sai ta bada damar in ka zo wanke wurin kai yadda ruwan ba zai shiga ba sai ka jika hannunka sai ka shafa kan wuri wannan shafar ta wadatar da kai daga me daga wannan wankewa kaga kenan ashe la darara a cikin shari'a babu cutarwa ba a shar'anta maka abin da zai cutar da kai ba haka nan mai sallah in ya tashi zai sallah in ba shi da lafiya ba zai iya yi a tsaye ba an ba shi dama yin a zaune in ba zai iya a zaune ba yayi a kwance to duk wannan yana daga cikin saukin domin in ya in aka ce masa ci gaba da tsayi wannan ko ba ka so to zai kai ga cutuwa to addinin Allah madauki babu darar a cikin sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisin babu cutarwa don haka kada ka bari ka cutu mun gane wannan wannan a bangaren ibada kenan don haka fa idza wujida darar jaa at takhfifu fawran in dai an samu darar to shari'a ta ba da dama a samu takhfifi a samu saukakawa shi yasa aka samu wannan ka'ida ta ad-dararu yuzalu tayyib ina fata muna fahimtar abin da misalan sa abu na biyu suka ce a bangaren mu'amaloli wannan mun ji a bangaren ibada ko to a bangaren mu'amaloli shi ma babu darar babu cutarwa babu cuta shi kuma suka ce nan za a iya kasa shi kashi biyu a bangaren mu'amala babu cutarwa a cikin tashri'in cikin dokokin da Allah ya bayar yace mu yi to babu cutarwa kuma an hana ka cutar kai kuma bawa a bangare na biyu al-mukallaf kai ma an hana ka ka cutar da wani mun fahimci abin guda biyu bambance su da misalin su misalin farko a wajen mu'amala kamar na rubuto mana nan ko a bangaren misali a bangaren aure da alaka ta zamantakewa tsakanin namiji da matarsa a gida Allah madaukaki ya ce wala tumsikuhunna dirarar lita'tadu kada ku rike su mata idan har ba ku da bukatar su ce akai me ku sake su wani mutumin yana ganin matarsa baya santa to maimakon ya sake ta sai ya barta don ya cutar da ita kuma shi duk abin da ake yi da mace na zamantakewa mai dadi baya yi da ita saboda ta fita daga hankalinsa to amma sai ya barta don cutarwa to Allah madaukaki sai ya hana mu wannan ko kuma mutum a wajen sakin sai ya bari sai ta kusa gama tsarki misali tana kusa gamawa wanda za ta fita daga idda ta je ta auri wani sai ya ce ya dawo da ita sai daga baya kuma sai ya sake aukar da wani wato saki din kun ga wannan yana ba kuma tare da cewa yayi haka ne don yana son ta ba to wannan shi ake ce ba cutarwar Allah madaukaki ya hana mu to sannan zamu ga kuma abin da ya shafi wajen rida'i wajen shayarwa Allah madauki shi ma ya ce me la tudaru walidatu biwaladiha ba a cutar da kada a cutar da wata walida uwa wadda ta haifi yaro kar a cutar da ita saboda dannan nata ma'ana a bata haƙƙinta na ciyarwa da shayarwa a ga ita kanta da kuma saboda shayarwar da take yi na dan shi wannan mutumin da suka rabu da ita wannan mata kun ga wannan asali shi ma nassi ne da aka samo shi da yake da alaka da wannan hadisi da muka karanta saboda maganar wato a cutarwa kar a same ta a wasiya kuma Allah madaukaki ya bamu misali shi ma yana cewa min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin me ghayra mudar yawa bayan wasiya min ba'di wasiyatin yusa biha wanda ake yin wasiya da ita aw daynin ko wani bashi nan yana zancen gado me za a fitar a ba wani kaza a ba wani kaza a ba mace kaza a ba namiji kaza wannan duk za a yi shi ne min ba'di wasiya bayan an cire wasiya in mutum kafin ya mutu yayi wasiya cewa a baiwa wani kaza kuma mun sani ba a baiwa magado mai gado ko yau kamar misali yace akai masallaci a dauki kaza a cikin dukiyarsa akai masallaci don amfanin fakirai kun ga wannan wasiya ce cewa in ya mutu ai kaza to ko kuma dain in ana bin sa bashi yace in ya mutu wani da wani da wani suna bin sa bashi don haka a cire su a bayar sai aka ce ghayra mudar ba tare da cutarwa ba ma'ana wajen wasiyyar da zai kada ya cutar da magadansa yawa kada ya wani abu da zai cutar da wani a ciki kun ga wannan shari'a Allah madauki na nuna mana cewa a cikin shari'an nan babu cutarwa kada a cutar da kowa kuma shari'ar ba a gina ta domin a samu cuta ba haka nan wannan bangare ne dai kenan bangare na biyu min jihatil mukallaf ta bangaren shi wanda aka dora wa dokar a dokar babu cutarwa ko ba tsanani to haka nan shi kansa bawan da aka dora ma wannan doka shi ma fala yas'a huwa fi shay'in fihi darar wala al-idrar kada ya kokari wajen samar da wani abu wanda yake akwai cuta gare shi ko kuma cutarwa ga wani wanda ba shi ba haramun ne ka cutar da wani haramun ne kuma wato kai ma wani ya cutar da kai kun ga kenan in kowa ya fahimci wannan za a zauna lafiya babu cuta ga kowa kuma kai ma ba ka cuci wato wani ba da fatan muna fahimtar wannan abu daga cikin abubuwan da malamai suka samu daga wannan ka'idar suna cewa abinda aka za a iya fa'idanta da shi shine in muka kalli wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga cewa duk abin da yazo a shari'ar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ko a qur'ani ko a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama to falaysa bidarari ba cuta bane kada ka ce kai wannan dokokin wallahi ni sun mun tsanani ni me zai hana ni a sauƙaƙe kaza lokacin sauƙaƙewa duk ya wuce an gama sauƙaƙewar kuma babu wani abu mai wahala a ciki mai Allah madauki dama ya gaya mana ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa usaha Allah baya dora wa mutum ko wani rai ya dora masa wani abu ya ce ya aikata shi tilas sai abin da ran zai iya ashe kenan in kaga ka shiga wani hali da ba za ka iya wani abu da aka ce kai ba kana shiga wannan halin cewa ba za ka iya din ba to ya fadi daga kanka akwai wani abu da aka baka kai kamar misalin da muka bayar dan su ina fatan fahimta don haka ashe kenan kada a soki shari'ar addinin musulunci da cewa akwai tsanani a cikin ta tsananin duk an cire shi kuma tsanani ana kallon sa ne akan wato mustawa na fard me ake nufi da fard wato daidaikun mutane individual ba gaba daya a ce shari'ar akwai tsanani ba amma kai din in ka shiga tsananin to za a sauke ma kun ga ashe ba tsananin kenan yawwa ba za a ce al'ummar gaba daya za su shiga tsanani domin kudurar da Allah madauke ya basu da karfin da ya basu mabambanci ne akwai wanda zai iya ba tare da ya shiga wahalar ba akwai wanda kuma ba zai iya ba sai ya samu wahala amma dan adam surar sa aka kalla baki daya sai aka sa dokar yadda kowane dan adam zai iya ko kuma kai dan adam zai iya amma za a iya samun halin istithna'i wata ran wani ya ce a shi kan kaza ba zai iya ba ko saboda larura da Allah ya dora masa ko kuma halin ba shi da shi idan abun na kuɗi ne misali to sai ka tashi daga wannan wajibin sai ka koma wani wajibi kun ga kenan shari'ar shi babu me babu tsanani babu cutarwa da fatan mun fahimci wannan to sai suka ce har yanzu za a iya fitar da wata ka'ida ka'idar ita ce duk abin da aka hango zai iya haifar da cuta to za a iya hana shi tun kafin ya faru za kuma a iya dakatar da cuta a lokacin da take faruwa za kuma a iya dakatar da cuta bayan ta faru mun gano dan halayen guda uku misali suka ce abin da yake bai faru ba amma ana da tabbacin aukuwarsa dabi yake da auku ko kuma an san sakamakon in akai kaza za a yi kaza in akai kaza za a yi kaza to ya halatta a hana wannan sababin da zai iya haifar da wancan abu idan mutum likita ya ce masa in ka hada kaza da kaza ka sha za ka mutu to wannan maganar ai mun san mutuwa mecece ba cuta ba ce yawwa to ashe kenan daga lokacin da ka san tabbacin in ka hada kaza da kaza din ka sha akwai mutuwa ko akwai wata cuta da za ta same ka to yin wannan abun sai ya zama haramun akan ka saboda wannan abu mun fahimci abun ashe kenan kun ga ba lalle ne sai an samu nassi akan abu cewa Allah ya haramta shi yake iya zama haram ba akwai ka'idoji ina jin mun yi wannan maganar kwanan can ko a wancan hadisi na biyu haka da ya gabata sannan anan suka gano har yanzu halaccin wasu malaman a zamanin yanzu sun yi istinbatin halaccin amfani da abin nan allura ta rigakafi in har an san in an yi kaza kaza zai faru to ya halatta dogaro da wannan tunda waɗanda suka faɗa sun gwada ne suka gani to za a iya dora wannan abun a ce ya halatta kenan a ba mutum rigakafi yadda in wani abu ya go cutar nan ba ta same shi ba mun fahimci wannan yawa haka nan suka fito da ka'idoji kamar idan aka zo gari za a gina sabon gari masu town planning kenan a ware area daban wanda in za a yi industries wanda sakamakon abin pollution da za a samu duk wannan a cikin bincike-binciken fiqhun zamani za ka same su in aka ce in aka yi a wannan unguwar to mutanen unguwar za su cutu saboda kwatar da take fitowa daga masana'antar nan za ta cutar da su ko warin hayaki da abubuwa dai da za su cutar da su to shi ma wannan ya halatta a ce wannan wurin kada a yi kaza kuma har ma malamai su ba da fatawa cewa a wuri kaza bai halatta ba saboda cutarwa a tafi can wani wuri nesa ba gonaki ba ne ba wurin hanyar kowa ba sai a yi wannan saboda ya zama cewa abin bai cutar da mutane ba saboda addini ya ce mai la darara wala dirar mun fahimci yadda ake samun fiqhu yawa to sannan suka ce kuma har yanzu za a iya gusar da cuta ko lokacin da take aukuwa wannan dama sanannen abu ne yawa lokacin da aka ga abu yana da ka hango shi zai faru dama aje a dakatar da shi har suka ce daga nan za a iya istinbatin a iya fitar da malamai a Saudi Arabia daga wannan ka'ida suka fidda abin da ya shafi dokokin yan sandar abin nan kan hanya abin da ya shafi dokokin da ake sawa karka gudu da yawa ka sa seat belt kuma in an ka sa maka ishara mana wannan ya sunanta traffic light ko daga ka ganta ta yi ja to karka wuce shi yasa har wasu malaman suke cewa in ka wuce za ka yi haram haram din da Allah zai rubuta ma zunubi saboda me domin in ka wuce tabbas wani zai cutu ko dai ka buge wani ya mutu ko wani ya zo shi ya buge ka kuma a samu hatsari to tunda la darara wala dirar sai aka ce haramun ne ka ketare wannan kun ga duk abubuwan da suke da amfani ga rayuwarmu suna shiga cikin addinin nan namu yawa sai nau'i na uku suka ce akwai abin da ya shafi ya yawa da aka ce za a iya gusar da cuta bayan ta faru wani zai ce ya za a yi kuma in ta faru ai shikenan abu ya kare suka ce za a iya gusarwa a dakatar da ita bayan ta faru ta yaya za a yi ta hanyar abubuwa biyu da shari'a ta dora wa mutane na farko idan ya zama cewa wanda ya yi laifi sai aka yi masa haddi aka yi masa ko aka yi masa ukuba to wannan ukubar me za ta yi ai wa'azi ne ga waɗanda ba su yi ba ko to ashe kenan wannan ukubar hanya ce ta dakatar da wanda bai yi ba cewa kar kai ma ka fara in ka fara abu kaza da ya samu wani zai same ka kunga ashe hanya ce ta dakatar da abin da ya riga ya auku shi ma a rage shi akwai kuma har yanzu misali na biyu da suka bayar a wannan gefen idan mutum ya zama cewa an cutar da shi misali an yi hatsari da motarsa ko kuma wani ya zo ya buga masa shi ya yi parking haka akan hanya daidai sai wani ya zo sai ya dake shi wane ne da laifi wanda ya buga ko to wannan mai laifin ai an ce akwai ta'awidi ta'awidi shi ne a bada musanye sai a bawa wannan da aka cutar da motarsa wani abu to wannan shi ma a karɓi kuɗi daga wurin wani abewa wanda aka cutar shi kuma menene maganin wannan cutar ne ashe shi ma dakatar da abu ne bayan ya uku ma'ana ga waɗanda za su zo nan gaba sai su ga cewa ashe in nayi to ga abin da za a yi mun don haka sai in dakata ina fatan mun fahimci wannan duk waɗannan dai ka'idojin kamar da malamai suka faɗa gaskiya in za a yi magana akan wannan hadisin akwai abubuwa da dama da za su shiga ciki da za a iya ɗauko su wato gwargwadon fahimta Allah maɗauki ya samu dace ya ƙara mana fahimta to mu koma kan ba cuta ba cutarwa menene ake nufi da la darara wala dirar domin mun ga kalmomin guda biyu ne ɗaya darar ɗaya kuma sai aka kira shi dirar shin bambancin ta ma'ana ne ko da na lafazi to malamai sun kawo kauli har guda hudu na me ake nufi da wannan la darara wala dirar ina fata mu kawo hankali sosai don mu fahimce su yawa na so a ce wanda suke sha'awa su dan rika rubutawa yawa ɗaliban ilimi aikin ku ne ku rubuta dan an zo tambaya ku za a tambaya me sauraro ya ji kawai shi ko shikenan ku kyale shi zai fahimci abin da zai fahimta gwargwadon hali kuma tabbas zai manta wani sai in Allah maduki ya sa yana da kwakwalwa mai rikewa sosai. Na biyu suka, na farko kai suka ce ma'anar abinda ake nufi suka ce darar da dirar kalmomi ne biyu amma duk ma'anarsu daya, suka ce ba bambanci. Wasu malaman abinda suka faɗa kenan suka ce an maimaita dirar ne ta bangaren ta'kidi, ma'ana babu cuta a wannan addini, kawai abinda ake nufi kenan, ma'ana haramun ne ka cutar da wani kuma a cikin wannan addinin babu wata cuta. Amma kalmar darar da kalmar dirar suka ce duk ma'anarsu daya a larabci. Mun ji kauli daya? Yawa. Kauli na biyu suka ce ad-dararu huwa al-ismu, shi darar suna ne, ma'ana a su'al nahawance a ilimin nahawu darar suna ne, noun ne, dirar kuma suka ce fi'ili ne, verb ne. Mun fahimci wannan? Yawa. Ta yaya? Sai suka ce ya'ani nafi wujudi darar wa nafi fi'ili darar, wa ma'ana kalmar farko la darara tana kore samuwar cutarwa ne, ma'ana babu ita. Kaga in babu ita ne kenan ana nufin me a cikin shari'a? Mun gane wannan? Nan ana kore samuwar cuta don haka babu ita a cikin shari'a. Fa yakunu al-awwalu muwajjahan ila shar'i, ma'ana wannan darar ana maganar shari'an ne cewa babu cuta a cikinta, babu wani abu da zai cutar da dan adam kuma ba a yi ta don ta cutar ba. Mun fahimci wannan ɗaya? Yawa. Wa thani, shi kuma ta biyu, kalma ta biyu wato abdirar wanda an ɗauke ta fi'ili, muna ganewa? In fi'ili ne mai ake nufi kenan, ma'ana ana nufin idrar. Idrar shi ne ka cutar da wani, to shi kuma wannan kunga kenan ana nufin shi bawa kada ya cutar da kowa. Kunga kenan ya koma mana waccan ma'ana da aka faɗa ɗazu cewa cutar wannan ɓangare biyu ce, ko a cikin shari'a a ce maka babu ita, ko kuma akan shi bawa da aka ɗora wa shari'ar a ce kada ya cutar da wani. Mun fahimci abin? Ashe kenan in ka zo fas, in ka ɗauki wannan ma'anar sai ya zama in ka zo fassar wannan hadithin la darara ka ce a musulunci babu cuta, wala dirara kuma haramun ne mutum ya cutar da wani. Mun fahimci wannan? Wannan a wannan fassarar ta biyu kenan. Tayi. Fassara ta uku ko kauli na uku da malaman suka ambata abin, wato saboda bai dace bane ka ɗauki ɗaya kawai ka faɗa ka bar sauran, kila wani ya ga abin ko yayi yawan da ba zai riƙe ba, amma ina ga dai ina yin gurgurdan yadda za a fahimta din. Yawa. Abu na uku suka ce inna darara isalul adha lil ghairi bima fihi manfa'atu lil musili. Ad-darar suka ce shine ka cutar da mutum a inda sakamakon wannan cutar kai zaka fa'idanta da wani abu. Mun fahimci abu? Ma'ana cutarwa, ka cutar da wani ta hanyar da kai din in ka cutar da shi akwai fa'idar da zaka samu, ko ta dukiya ko ta wani amfani dai kowane iri. Zan bada misali, in mun zo akwai hukunce-hukunce a ƙarƙashin wannan hadisin, akwai misalai da yawa da kowa zai fahimce su. Yawa, insha Allah. Wannan na farko kenan, shine ma'anar darar ko? Wal-dirar, shi kuma dirar abinda ake nufi da shi shine isalul adha lil ghairi bima laysa li musilil adha fihi naf'un. Mutum ya cutar da wani a cikin yanayin da shi kuma ba zai fa'idanta da komai ba, kawai ya cutar da wani ba tare da ya fa'idanta da wani abu ba. Wannan shine fassarar da wasu malaman suka bayar. Abu na hudu ko magana ta hudu, kauli na hudu suka ce inna darara an tadurra biman la yadurruka. Suka ce abinda ake nufi da darar shine ka zo ka samu mutumin da bai ma komai ba, ba sidi ba sadada, sai ka cutar da shi haka kawai ba abinda ya maka, to wannan shine darar. Mun gane? Wad-dirar shi kuma darar, dirar shine an tadurra biman adarra bika, shine ka cutar da wanda ya cutar da kai. Mun fahimci shi kuma wannan? Wannan maganar daga cikin waɗanda suka faɗe ta akwai Ibn Daqiq al-Aid, ina nan a cikin littafin da ke hannunku wannan da muke karantawa, inda yake cewa wa qala ba'dhum wad-dararu wad-diraru mithlu al-qatl wal-qital, a shafi na 204 kun ga ya ce wa qala ba'dhum wad-dararu wad-diraru da darar da dirar mithlu al-qatl wal-qital, kaman qatl ne da qital, ai kun san bambanci tsakanin qatl da qital ko me qatl a larabce kisa yawwa kisa shine ka kashe mutum Allah kiyaye yawwa qital kuma fa ka yake shi yawwa ya kamata ka bambanci da ka karkabu kana karanta littafai ka ji qital ka ce aje a kashe mutum yawwa qital ana nufin yaka yakar da za ku fada da shi yawwa to kun ga ashe kenan in ka fassara wannan al-qatl shine kisa al-qital kuma shine yakar mutum to ad-darar shine ka cutar da wanda bai cuce ka ba ko yawwa qital kuma ka cutar da wanda ya cutar da kai ma'ana ta bangaren mudafa'a shi yasa aka zo shi da shi a babin mufa'ala kaman ba a gani a babi a larabci ai akwai abin da ake cewa mufa'ala eh kana yi ina yi yau cuɗe ni in cuɗe ka in alheri ne kenan ko in kuma sharri ne fa mato an aka ce kuna fada duka wannan yake wannan ma yana duka kaga sabanin kisa shi kisa kawai ɗaya ne ya kashe ɗaya mun fahimci bambancin ko to wannan shine kauli na hudu a cikin wato wannan mas'ala din daga ina ne wannan to ma akwai malamai da suka yi sharhin wannan hadisi suke cewa a ganin su musamman daga cikin su akwai Sheikh Salih bin Abdul Aziz Ali Sheikh yana da sharhi mai kyau a wannan littafi din kuma sau da yawa ina kan koma zuwa ga abin da yake faɗa yana cewa a ganin sa ra'ayi na uku shi yafi dacewa wani ne ra'ayi na uku yawwa isalul adha lil ghairi bima fihi manfa'atun lil musili yawwa ka cutar da mutum ta hanyar da zaka amfana shine darar ka cutar da mutum ta hanyar da baka da wani amfani a ciki shi kuma shine dirar yawwa ina fata mun fahimci wannan to a karkashin wannan akwai wasu maganganu da malaman suka kawo musamman sun tattauna akan abin da ya shafi sun ce misali me yasa suka fifita wannan suka ce shi yafi dacewa suka ce na farko akwai bambanci kurukuru tsakanin kalmomin guda biyu ko sabanin wanda ya ce duk kalmomin ma'ana su daya yau kun ga wannan ya bambance wannan in ka cutar da mutum akwai fa'ida wannan kuma cutar da mutum ba tare da wata fa'ida ko wani amfani da zai same ka a ciki ba kun ga wannan kurukuru ya nuna bambanci tsakanin waccan kalma da kuma wato daya to anan sai suka kawo wannan abu cewa dangane da abin da ya shafi cuta a cikin shari'a din nan cewa babu cuta a cikin shari'a idan aka ce misali dan adam ya aikata abin da zai cutar da wani sawa'un in muka dauki waccan fassara ta asa akwai amfani ko ba amfani nan ne zan kawo mana misalan da zamu fahimci wancan gurin sun kawo misali suka ce menene hukuncin idan mutum ya cutar da wani shin wannan cutarwar ana kallanta ko ba a kallanta misali kana da gida sai kai dakin kana so kai bene a kai in kai dora benen nan kuma zaka bude window zaka yi taga tagan nan za ta leka gidan makocinka nan ka cutar da shi tare da amfani gare ka mun fahimci abu nan an samu mai an samu darar saboda zaka rika lekawa gidansa kana ganin tsiraicin sa wannan kuma ba daidai bane to sai suka ce wannan misali ɗaya ne akwai wasu daban wannan hukuncin in aka samu irin wannan halin sai rikici ya tashi aka je gun alkali alkali da me zai hukunci zai kalli umumin ladarar ne sai ya iskati ya ce kawai shikenan kai haramun ne kai window ko kuwa zai ce masa a kai kai hakuri kusa da ka'idoji cewa a daina lekowa kawai kallon gangan ai yana iya yiwuwa misali a ce a tattauna haka a gaban alkali yawwa to sai malamai suka saba ma'ana in an samu cutarwa daga mutum zuwa wani shin shari'a tana kallon wannan abun ma'ana ai considering din sa ai itibarin sa a sashi cewa wani abu ne da za a iya dora hukunci a kansa ko ko kai za a ilga'in sa ai watsi da shi a ce kai da Allah tafi ba komai wannan irin abun ai hakuri ake yi to shine malamai suka tattauna a kauli na farko suka ce innal mukallafa yudkhilu ad-darara ala ghayrihi wa huwa la yantafi'u bi hadha al-idkhal idan mutum wato an kasa abun kashi biyu in ka cutar da mutum sai ya zama cewa kai kuma baka da wata fa'ida cikin cutarwar da kai masa to me hukuncin wannan sai suka ce wannan ijma'an duk malamai sun ce haramun ne ka cutar da mutum kuma baka da wani amfani da zaka samu mun fahimci wannan haramun ne ka cutar da mutum bayan ba wani amfani da zaka samu mas'ala ta biyu in ya zama cewa zaka cutar da shi tare da wani amfani da zaka samu shine misalin da na kawo dan su yawa to shine sai malamai suka yi sabani a Abu Hanifa malam Abu Hanifa a mazhabar Abu Hanifa yana cewa wannan abu mutum ya shigar da cutarwa akan dan uwansa ta hanyar da zai amfanu da shi to suka ce wannan haramun ne ma'ana kenan haramun ne kai tagar da za ta lika gidan makocinka ka aikata haram kuma in makocin ya kai kara alkali zai amfani da wannan ka'idar yace maka dole ka toshe wannan taga din a shar'ance kauli na biyu shine kaulin Imam Ahmad tare da Imam Malik Imamuna Malik suna cewa wannan abun ana kasa shi kashi biyu suka ce na farko an yakuna mu'tadan wal maslahatu fihi zahira a ce abun abu ne da aka saba yin sa a al'adance an saba yin sa yau da kullum a rayuwar mutane ba dama a ce an daina shi kwata-kwata wal maslahatu fihi zahiratu kuma maslahar aikata haka din a bayyane take kowa ya santa shine sai suka ba da misali da irin wannan yanzu misali mutum ya zo ya bude window ta gidan wani idan har babu hanya ba wani wuri da zai window sai wannan go ya abun yake a al'adance ana yin haka ko ba a yi ana yi a al'adance kuma akwai maslaha ko babu to akwai maslaha domin in har ya zama cewa babu bangaren da zai bude window sai wannan to a ce masa shi kuma ya zauna a gidan da ba window ba zai rayu da yadda yake so ba to kenan sai a ce sai ya bude window to agun Maliku da Ahmad bin Hanbal sai suka halatta yin haka ashe kenan akan wannan kaulin ko mutum ya kai kara cewa ga wani ya bude masa window sai a kalli wannan cewa a al'adance wannan abun ana yi sannan kuma akwai maslaha ko babu sai fa idan akwai hanyar da za a iya cewa in ya toshe zai iya budewa ta wani gefen daban inda amfanin zai samu ba tare da cutarwar ba to in akwai yadda za a yi shi ya amfana bai cutar da makocinsa ba to wannan shi ya kamata a yi in kuma babu dole sai an bude window nan to alkali zai halatta masa ya bude window dole a ba wancan hakuri sai a ce to a rika kiyayewa ga juna ko shi ya samu wata katangar danga ko zana sai ya sa daidai window yadda zai kare iska dai za ta shigo ɗakin wannan da gidansa sannan shi kuma ba za a ga wani abu a nasa ina fata mun fahimci wannan a kaulin Maliku da Ahmad bin Hanbal sai suka ce amma in ya zama kashi na biyu an yakuna mu'tadan wal maslahatu fihi ghayru zahira ko ya zama an saba da hakan amma kuma babu maslaha a ciki suka ce kamar misali abu na irin wancan na ɗazu wannan kafin in zo kan wannan na biyu kari ne alƙalin wani misali ne dan aka ƙara ganewa na tuno shi ne misali mutum yana da taki a ƙofar gidansa bai kwashe ba akwai shara a kai kasan sai an ƙona sharar da take kai sai kuma a kwashe abin da ke ƙasan ko sai a sa a mangala ta jaki sai a tafi a kai gona sai a juye shi saboda amfani to wannan sharar da ake zuwa mai ake mata galibi ai ƙona ta ake in aka ƙona ta ai mutane suna cutuwa da wannan hayaƙin to ana kallon wannan shi ma sai ai tambaya a al'adance ana yin wannan ko ba a yi ana yi akwai maslaha a wannan konawar ko babu akwai maslaha to sai a ce mutane su rika kokari su rika hakuri da wannan hayaki ina jin mun gane ko to sai abu na biyu sai suka ce in ya zama koda an saba amma kuma babu maslaha zahira a ciki to sai su wannan da amfal sai suka ce wannan haramun ne suka kawo misali suka ce kamar mutumin da yake so ya sake ginin gidansa sai ya zama yana so ya bubbugo da ginin gaba ɗaya a sake foundation to sai ya zama garin bubbugo da nasa foundation din zai taba foundation din na jikin sa kun ga ai zai cutar da shi shi kuma zai fa'idanta saboda zai gyara nasa misali har suka ce idan ya zama cewa ginin ba za a iya cire shi ba sai da algam algam shine nakiya a kawo nakiya a sa ta a wurin sai ta tada wurin gaba ɗaya ta bindige shi kun ga wannan zai masa amfani shi amma kuma zai cutar da makocinsa sai suka ce to wannan ai gairu mu'tad ba abu ne da aka saba yin sa ba don haka sai a ce alkali ya tilasta masa ya bi ta hanyar da aka saba yi ba hanya sabuwa wadda za ta samar da cuta ba ina fatan fahimta to a wannan sai a ce bai halatta ba a sauran waɗancan kuma ya halatta wannan ne kun ga ka'ida ce in ka kalli rayuwar mu yau da kullum za ka iya ɗauko komai ka iya ba shi hukunci wannan shi ne amfanin in ka yi karatu ka fahimci wannan babi da ake ce ma babin alƙawa'idul fiqhiyya alƙawa'idul fiqhiyya babu mai zama mai fiqhu mai ba da fatawa ya ce abu kaza halal ne ko haram ko yi fatawa haka gama gari ya ce kowa kaza da kaza idan bai san harkar fiqhu irin wannan abun ba ka san nassoshi da zurfinsu da irin abin da za a iya fahimtowa daga ciki to sannan ne mutum zai iya magana akan irin waɗannan matsaloli domin ilimi faɗi ne da shi yawwa in baka sani ba kuma sai kai tambaya haka al'amarin yake to muna fatan Allah madaukaki ya ƙara mana ilimi kuma ya bamu ilimin kuma mai amfani ya bamu kuma damar aiki da shi wannan shine abin da na iya rerewa maganganun suna da yawa da malamai suka kawo kuma da misalai kuma idan mutum yana son ya fa'idanta sosai akan wannan yaje littafan fiqhu musamman a bangaren ko in ce littafan qawaid fiqhiyya da suka tattauna akan maganar ad-darar da kuma cewa babu wato cutarwa a cikin shari'a kuma idan aka same shi dole a gusar da shi Allah madaukaki ya ƙara mana fahimta sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to akwai tambaya guda ɗaya da wani bawan Allah ya bayar wancan mako yana cewa cikin karatun baya na hadisi malam ya taɓo bayani cewa wauta ne mutum yana sahun gaba ya tashi ya baiwa wani to akarmakan lahu ya kamata ake yi wajen koya ya kamata ake yi wajen kiyayewa hadiman masallaci don wuri a sahun gaba a masallaci to da ku suke wa yawwa a samu ɗan wuri a sahun gaba a masallaci domin ya ce domin nakan ga a makka to gashi ya ce a makka har wasu ƴan kujeru ake kafawa don tsarewa hadiman masallaci wuri kamar su ladan da sauran hadimai ko shugabanni to mu anan ya kamata a kiyaye musu su ma ko ku a'a to dangane da abin da ya shafi sahun gaba kamar da na faɗa ne ka'idar da shari'a ta bamu shine wanda ya samu sahun gaba fa huwa aula bihi ba a cewa misali mutum ya taho sassafe ya zo misali ran juma'a wani mutumin yana gida yana so ya samu sallah a sahun gaba sai ya aiko ka ya ce ka zo ka shimfiɗa kafet sai ka zauna a wurin ka jira idan ya zo kai kuma sai ka tashi ka kama masa wuri kenan wannan ka yi hasara sosai yau domin ka rasarwa kanka wannan fa'idar kuma sannan ka hana wanda ya riga wancan ɗin zuwa ya samu shi sahun gaba na wanda ya riga zuwa ne to amma maslahar tana haifar da a riƙa kula waɗanda suke tsayawa a sahun bayan liman abin da ya fi muhimmanci shi ne sahun bayan liman lalle ya zama waɗanda suke sahun bayan liman ma'ana kai sahun farko bayan liman direct mubasharatan ya zama cewa lalle waɗanda suka san abin da suke yi ne a ɓangaren sanin addini yadda in wani abu ya samu maslahar ita ce dama ko da wani abu zai samu ga liman sai sa hannunsa ya jawo wani ya ce zo ka ma'ana ya zo ya tsaya shi kuma sai ya fita in alwala ta ware ko makamancin wani to kun ga idan kowa aka bawa ya tsaya sai aka je aka jawo wani wanda bai san sallar ba to wata ran komai muhimmancin sallar ko ta juma'a ce sai kuma kun bata ta an rasa yadda za a yi ko ana cewa a zo a sake ko kar a sake saboda an jawo wanda ba zai iya komai ba la'alla limamin nan ya zama cewa akwai sujadar rafkanuwa za ta biyo baya lokacin da wannan mutumi ya zo ya karba ko saboda rudewa ko ka jawo shi ma bai taba yi ba duk ya rikice yana rawar jiki ya je ya kuskure maimakon sujada uku sujada biyu ya muku uku kaga wannan sai an yi sujada bayan sallama saboda an samu kari to sai ya zama bai karanta ahlul riba ba a koya masa ya ake yi in an yi kari ake rigi da makamancin wannan mai za'i ba kaga an sai a bata sallah wannan ke sa a ce maslaha ce a bar a bayan liman ya zama cewa waɗanda za su tsaya a su ne waɗanda wato suke da ilimi dangane da shugabanni kuma wannan shi ma maslaha ce a ce an ware musu wuri saboda me galibi ba da wuri suke zuwa ba in za su zo da wuri maslaha ta da ta security ta hanyar ta harkar zaman lafiya da komai za ta hana a ce su cakuɗa su shiga ko ina domin za a iya samun wani abu wanda ba a so wannan abin tun zamanin sahabbai ƙarshen mulkin Muawiya da farkon zamanin su Yazid da khalifofin bayan nan aka fara ɗaukar mataki tunda aka kashe Umar a cikin masallaci tunda aka ga wani ya shigo shi ma a cikin sahu yake ya zaro wuka ya keta ya zo ya kashe Umar a gaban mutane kowa yana gani ya juya kuma ya tattaki wajen mutum shi da ya fita kaga wannan ai dole a ɗauki mataki to wannan shine abin da kake gani me da yake ya bada misali ma a Makka cewa ga wuri nan ana ajiye wasu wannan duk saboda maslaha ba laifi bane ai wannan ai kun ga wasu har rasa sallah suke saboda wannan maslaha bara ina jin ban dade da zuwa ba ba a faɗa a labaran duniya ba wani aboki na min waya daga Madina yace a yau ma na aran da ya ban labarin yace an samu wani irin mutanen Yemen din nan wanda basu dade da gama kun san a bara waccan an danyi wani yaki tsakanin Saudi Arabia da ƴan tawayen Yemen ne ƴan Shi'a Iran take taimakon su don su yi tawaye ga Yemen kuma su kawo rikici ga Saudi Arabia to sai da suka gano haka sai suka je suka yake su to sai aka samu ɗaya daga cikin su bara sai shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar magriba da wuka aka gano shi ta kamera an yi ruku'u an dago an tafi sujada sai kiyin sujada sai aga yana tsallaka mutane ya doshi inda liman yake to masu aikin kamerar nan da kuke gani ana nuno muku kowane lungu na harami sun hango shi nan da nan aka je ƴan sandan nan suka zo suka kama shi sai ga wuka yana shirin zarota saboda satin kafin wannan limamin yayi huduba akan masu aqida irin tasa kuma yayi magana akan wannan masala to ashe ya zo yayi aikin da zai kun ga ashe irin waɗannan abubuwan maslaha yanzu karka ga cewa wai a wannan an ba shugabanni girma ya wuce yadda ya kamata ba haka bane maslahar yanzu daban take da yadda kai kake gani yawa don haka ba laifi bane a ce an ware wa shugabanni wuri saboda maslahar security kuma ma saboda jan hankalinsu yawa kasancewar mafi yawansu ba masu ilimi bane ba su da lokacin da za su zo masu saurari wasu abubuwa din sai ga cewa a ba su a ware musu wurin su zo su ji tattalinsu ne da rarrashinsu su ji alheri in ya zama in ya zo ba zai samu wurin da ya dace da matsayinsa ba sai sai ma to ya zaman sa a gida ko ba haka ba waye hasara shi ya yi hasara kuma mun yi hasara saboda maslahar mu da take tare da shi shi shugabanmu ne ina fata mun fahimci wannan haka cikin harkar fiqhun mas'aloli irin wannan duk ana hangen wannan abubuwan din Allah madauke taimake mu sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammad